الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساك سادوا ومن مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقد انتيا ومن نقري من البركة نكنو ومن رانا من البركة تجمع.
نعم،
يو منا شابي قوة الرجب هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو دير اللي هدود الوئند بكوي.
نعم،
wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati ali imran da muka tsaya akan aya ta nawa ne ita sai dole wala taluna ala ahad
153
kafin mu shiga karatu akwai rashe-rashe na ƴan uwa da za a yi musu addu'a. Akwai mahaifiyar Malam Yunus Umar Hausawa wadda ta rasu makon da ya gabata. Allah ya ji kanta da gafara.
Amin.
Allah ya mata rahama.
Amin.
Haka nan akwai mahaifiyar Alhaji Ali Lawan wanda kuma ta rasu makon da ya gabata. Ita ma Allah ya ji kanta, ya mata gafara.
Amin.
Ya mata rahama.
Amin.
Haka nan akwai surikin dan uwa Alhaji Umar Hamza dan Dago
Dangado
Dangado wanda shi ma Allah ya masa rasuwa surikin sa aka ce
karama lafiya
surikin Alhaji Umar Hamza wanda Allah ya masa rasuwa makon da ya gabata. To duka mu sa su a addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu.
Amin.
Allah ya ji kansu.
Amin.
Allah ya musu rahama.
Amin.
Allah ya kyautata makwancin su.
Amin.
Allah ya kyautata makwancin su.
Amin.
Allah ya yalwata kaburburan su.
Amin.
Allah ya haskaka musu kaburburan su.
Amin.
Allah ya karbi kyawawan ayyukan su, ya yi musu kurakuran su.
Amin.
Allah ya sanya aljanna ce makomar su.
Amin.
Abinda suka bari a baya Allah ya kula musu da su.
Amin.
Allah ya alkinta musu bayan su.
Amin.
Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata muminai, Allah ya ji kansu ya gafarta musu.
Amin.
Ko marasa lafiya da suke kwance a gida, wasu asibiti, sa su addu'a, Allah ya ba su lafiya.
Amin.
Allah ya ba su lafiya.
Amin.
Allah ya ba su lafiya.
Amin.
Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani.
Amin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت
ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل وقصوا إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
الله سبحانه وتعالى إذ تسعدون ولا تلوون على أحد كتن لوك تشد كتي قولوا ولا تلوون على أحد باقى تويا وابايا ويوان لكي بيده ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم منظوركم أتشم بايوكم أتشم تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم سيألا يساكا مكو دداموا بسداموا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم دومن كدكو يبكين شكي أكان أبن ليكو أتي مكو ولا ما أصابكم كو أبن ليساميكو والله خبير بما تعملون ألا مسنيني جمد أبن لكوتي أي كتاوة. Wannan ayar kamar yadda a karatun da ya gabata muka fara tafsirin ta tana bayanin irin abin da ya biyo bayan sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sahabbai suka yi wadanda Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su umarni da su tsaya akan wani dan karamin dutse a bayan musulmi bayan dutsen Uhud da cewa kada su kuskura su bar wannan wuri duk irin abin da suka ga yana faruwa sawa'un musulmi ne suka yi nasara ko su aka yi nasara akan su kada su bar wannan gurin sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika musu da sakon cewa suna iya saukowa to amma sai aka samu jayayya bayan musulmi sun fara samun abinda Allah ya musu alkawari da shi na nasara sun fara kisan kafirai kisa mai yawa sun fara iban ganima da kafirai suke yarwa sai aka samu gaddama tsakanin shugaban waɗannan wato mutane guda 50 da sauran wasu daga cikinsu akan cewa yanzu da alama yaƙi ya zo ƙarshe tunda musulmi sun yi nasara saboda haka ya kamata su ma su sauka su ci gaba da iban ganima kamar yadda sauran ƴan uwansu suke iba amma shugabansu ya ja kunnensu ya ja hankalinsu ya nuna musu cewa umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shine kada mu bar wannan wuri har sai ya kuma ba mu wani umarni na cewa mu bar wannan guri amma duk da haka shedan ya so ya zamar da wasu daga cikinsu kamar yadda ayar za ta zo ta nuna mana haka shedan ya so ya zamar da wasu daga cikinsu don haka suka saba wannan umarni daga nan nasarar da suka samu da musulmi suka samu akan kafirai sai ta rushe sai dai shedu da dujiya kamar yadda Bahaushe yake cewa sai dawo maimakon musulmi su suke bi ana saran su sai ya zanto su ake bi ana sara ana suka saboda rundunar Khalid ibn al-Walid da Safwan ibn Ubayya waɗanda suke baya suna dako sun samu damar hauro wannan karamin dutse sun kashe sauran sahabban da suka rage a kansa su goma har da shugabansu Abdullahi ibn Jubair suka kashe shi suka kashe waɗannan mutane goma suka biyo musulmi kuma ta baya da sara da suka sauraka daga lokacin al'amura suka rikice wa musulmi ya zamana sun fara kokarin guduwa kowa yana kokarin yadda zai kubi da abin nan tsira da kansa shine iz tus'iduna wala taluna ala ahad lokacin da kuke gudu a cikin abin nan hanyoyin duwatsu wasunku suna hawa duwatsu wala taluna ala ahad ba kwa waiwaye ku duba wane ne yake biye da ku a baya saboda haka kowa yana kokarin tsira da kansa ganin irin yadda abin rincaɓe ya caɓe har ma aka fara yayata cewa an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan rintsi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana can baya bai biyo ku a guje ba ya tsaya ya jajirce saboda haka yana tsaye a inda yake yana ta kiranku ku dawo ku dawo to amma sai ƴan kaɗan ne waɗanda suka tsaya tare da shi kamar yadda za mu yi bayani a gaba saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna musu sakamakon saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin mummunan tasirin da yake haifarwa cikin kankanin lokaci.
Na'am,
cikin dan kankanin lokaci suka saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama saban da ba dukan su ne suka yi shi ba, wasu ɗan tsirari ne aka samu wannan daga wajensu, amma duk da haka tasirin sai ya shafi kowa da kowa, sai ya shafi kowa da kowa. To shine Allah ya ce fa athabakum ghamman bi ghammin, sai ya saka muku damuwa bisa damuwa, sai ya saka muku da damuwa bisa damuwa. Wato kuna cikin damuwa iri iri, kuna cikin damuwa ta yanayin da kuka samu kanku, na da ku ne a sama, ku kuke sara, kuke suka, kuke da nasara, yanzu gashi ku kuke gudu kuna neman ku tsira da rayukanku. Sannan ga abin da ya same ku na rashin bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan ma musiba ce. Sannan ga wasu da aka kashe a cikinku, ga wasu da aka karkashe a cikinku, ga wasu kuma da aka jiwa miyagun raunuka. Saboda haka duk waɗannan abubuwa ne na damuwa waɗanda suka same ku.
Na'am.
To sai Ubangiji kuma ya ƙara muku wata damuwar da tafi duk waɗancan damuwar, ita ce damuwar da kuka samu kanku a ciki na cewa an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wannan jita-jitar da aka yada sai ta haifar da wata damuwa wacce ta sa waɗancan damuwa-damuwar da suke ciki sai ta zanto ba komai ba.
Na'am.
Damuwar an kashe su, ko damuwar an jima wasu daga cikin su rauni, ko damuwar yanzu su suke gudu ana bin su a Abuja, ana sara, ana suka, sai zama wannan ba wata damuwa bace idan aka kwatanta da damuwar da suka ji a cikin zuciyarsu na cewa wai an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shine ma'anar fa athabakum ghamman bi ghammi, sai Ubangiji ya saka muku da damuwa bisa damuwar da kuke ciki, wato bisa damuwoyin da kuke ciki. Ghammin nabi ba ghammi ne guda ɗaya ba,
na'am,
wato damuwa ce daban-daban-daban da kuke ciki. Sai Allah ya kawo wata damuwar da ta share waɗancan damuwoyin da kuke ciki, shine ma'anar likai la tahzanu ala ma fatakum, dan kada ku yi baƙin ciki akan abin da kuka rasa na ganima da nasara. Wannan baƙin cikin da ya same ku na jin cewa wai an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan rintsin yakin a dalilin wasu da cikinku da suka saba, wannan damuwar sai ta sa kuka daina ma damuwa da baƙin cikin cewa wai ba ku yi nasara ba, ko kuma kun rasa ganima. Shine likai la tahzanu, kada ku yi baƙin ciki ala ma fatakum, akan abin da kuka rasa na ganima ko na nasara. Wala ma asabakum, kuma kada ku yi baƙin ciki akan abin da ya same ku na kashe wasu da aka yi daga cikinku, da raunana wasu da aka yi daga cikinku. Wato saboda ita musiba idan babba ta zo, to takan sa ka manta da ƙarama.
Na'am.
Ban musiba takan mantar da kai ƙaramar musiba. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jefa su cikin wata babban musiba, ita ce wannan jita-jitar da aka yada.
No.
Ta cewa an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan babbar musibar sai ta sa suka manta ma da waccan musibar da suke ciki, ta cewa yanzu sun rasa nasara, yanzu an kashe wasu a cikinsu, yanzu wasu an ji musu rauni, yanzu sun rasa ganima. Duk wannan ta sa su suka manta da wannan. Shine fa athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu, domin kada ku yi baƙin ciki alama fatakum, akan abin da kuka rasa wato na ganima ko nasara. Wala ma asabakum, ko abin da ya same ku na kisan da aka yi wa ƴan uwanku, ko ji musu rauni da aka yi. Abin da ya same ku na damuwa da kuka shiga, sai ya sassauta waccan damuwar, sai kuka ji ba damuwa ba ce. Wannan babbar tarbiya ce Ubangiji subhanahu wata'ala yake wa al'umma, yake wa bayinsa. To kada su sa wa zuciyarsu baƙin ciki akan abin da suka rasa, kada su sa ma zuciyarsu baƙin cikin abin da suka rasa. Idan wani abu na alkhairi da kake tsammanin alkhairi ne gare ka, idan ka rasa shi, to kai bi irin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka na cewa ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, haka Allah ya kaddara, kuma abinda Allah ya ga dama shi ya aikata. Idan wani abu ne wanda baka so ko baka kake ki ya same ka, to shi ma da makon ka zauna kai ta bakin ciki akan wannan, sai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, kuma haka Allah ya ga dama yayi, kuma haka yayi. Dawa ba shakka duk mutumin da ya san wannan ya san cewa bakin ciki baya dawo maka da abin da ka rasa. In zaka shekara kana bakin ciki akan abin da ka rasa, wannan shi bakin cikin karan kansa ba zai maka amfani ba, ba abin da zai kara maka sai damuwa akan damuwar da kake ciki. Allah kuma baya son bayansa su ta zama a cikin damuwa. Shi yasa zamu ga a Al-Qur'ani gurare da dama Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya rika bakin ciki, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha shay'a, kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci su bata maka su saka bakin ciki. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya kai wannan manzo, kada wato waɗanda suke gaggawa cikin kafirci su bakanta maka, waɗanda suke cewa sun yi imani da bakinsu amma zukatansu ba su yi imani ba. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a, kada maganganunsu su rika bata maka rai, izza gaba ɗaya ta Allah ce. Wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu, kada maganganunsu su bata maka rai, kada ka rika damuwa saboda maganganun da suke gaya maka marasa daɗin ji. Allah ce mu muna sane da abinda suke bayyanawa da abinda suke boyewa. Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suke cikin kogo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina Abubakar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, yayinda yake gaya wa sahibinsa shine sayyidina Abubakar, kada ka damu, kada ka sa zuciyarka damuwa, inna Allaha ma'ana, Allah yana tare da mu. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cewa kada rashin wani abu ya sa kai ta zama cikin damuwa, kai ta damun kanka da damuwa. Damuwar ba za ta amfanar da kai komai ba, ba za ta dawo maka da abin da ka rasa ba, kuma sannan za ta hana ka wani hubbasa ko wani katabus na kai abin da zai amfane ka. To kaga bata amfanar da kai ba, kuma ta cutar da kai. Saboda haka Ubangiji sai ya musu wannan, to shi kansa wannan lubufi ne na Ubangiji. Kaga dai wani abu ne mara daɗi a ce an yaya cewa an kashe manzo sallallahu alaihi wa sallama, wani abu ne mara daɗin ji musamman a wannan lokacin da suke cikin tsananin buƙatarsa, domin a yaƙin Uhud ne kowa, ya kuma ya san yaushe aka yi yaƙin Uhud, shekara ta uku bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan hijira da shekara uku aka yi wannan yaƙi, saboda haka suna ganin akwai sauran aiki da yawa, kuma a zo a ce an kashe manzo sallallahu alaihi wasallama, babu shakka wannan wani abu ne da zai sa su cikin damuwa. To wannan damuwar kuma Ubangiji sai ya kirawo ta al-ithaba, sai ya bata sunan sakamako, as-sawab. As-sawab baka sakamako mai kyau, mai daɗi wanda kake so. To da cewa abu ne na bakin ciki, to amma kuma ya taimaka wajen ya rage musu wani raɗaɗi da yake cike ciki na cewa wato sun rasa nasira, sun rasa ganima, sun rasa abin nan. To sallah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa. Saboda haka shi ya san, shi ne masanin abin da kuke boyewa a zukatanku, mai kyau ne ko mara kyau ne, Allah shi ne masanin wannan. Saboda haka hatta wannan yaƙin da kuka fito na yaƙin Uhudu, Ubangiji subhanahu wataala shi ya san abin da yake tattare da wannan yaƙin, da waɗanda suka fito don Allah da wanda kuma ba don Allah suka fito ba. Kuma sannan abin da duk ya faru a cikin wannan yaƙin, masu kyau, mai kyau da mara kyau, mai daɗi da mara daɗi, duka wannan ya fito ne daga ilimin Allah, da iliminsa da saninsa da abubuwa. Saboda haka ba wani abu ne da ya kasance ba zata a wurin Ubangiji ba. Allah ya san cewa haka za ta faru. Sannan Allah ya ce thumma anzala alaikum min ba'di dhammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum, sannan bayan damuwar, bayan waɗannan damuwa da kuka shiga, anzala alaikum, sai Ubangiji ya saukar muku da nu'asan gangadi, a amanatan, sai ya saukar muku da kwanciyar hankali, sai ya saukar muku da kwanciyar hankali, nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum, har ma gangadi ya rika lullube wasu, wani sashi daga cikinku, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, wani sashi kuma tasu ta ishe su ba abin da ya dame su sai kawunan su yazunnuna billahi ghayra alhaqi suna yi wa Allah zaton da ba na gaskiya ba zannal jahiliya zato irin na jahiliya yaquluna suna cewa hal lana min al'amri shay an ya kuwa muna da ta cewa cikin lamarin nan an ya kuwa muna da ta cewa cikin lamarin nan hal lana min al'amri min shay shin muna da ta cewa an ya kuwa muna da ta cewa cikin lamarin nan Allah ya ce qul kace innal amra kulluhu lillah al'amarin gaba ɗaya na Allah ne yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna koyewa a cikin rayukansu abinda ba sa bayyana maka yaquluna suna cewa law kana lana min al'amri shay'un da muna da ta cewa a cikin wannan lamarin da wani abu da wani al'amari da wani al'amari da wannan al'amarin yana a hannunmu ne ma qutilna hahuna da ba a kashe mu anan ba qul kace law kuntum fi buyutikum da za ku kasance a gidaddajinku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim da waɗanda aka kaddara cewa za a kashe su za su fito daga gidaddajinsu zuwa wuraren da za su kwanta dama wali yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma Allah ya yi haka ne domin ya jarraba abinda yake cikin zukatan abinda yake cikin kirazanku wali yumahhisa ma fi qulubikum kuma domin ya tace abinda yake cikin zukatanku wallahu alimu bi zati sudur Allah masani ne game da abinda yake cikin zukata Allah subhanahu wata'ala yayi wa mu'minai alkawarin nasara amma nasara ba za ta samu ba sai an cire tsoro daga cikin zukatanmu idan akwai tsoro a cikin zukatan mu'minai to ba su taɓa samun nasara ba domin tsoro zai hana musu yin komai zai hana musu jajircewa da tsayawa da dagewa wajen su ga sun tunkari abokan gabansu saboda idan za a ba su nasara to dole a cire tsoro daga cikin zuciyarsu sai Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya bayyana cewa ya cire wa mu'minai tsoro dan ya zanto wannan alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da ba su nasara nan gaba a cikin yaƙe-yaƙen da za su yi matukar dai sun cika sharuɗin da ya ɗora musu domin a wannan lokacin su kafirai suna ta barazanar za su dawo wato ba wai sun tafi ba ne za su juyo su zo su gama da sauran mu'minai saboda haka mu'minai sun kasance cikin shiri sun kasance tare da makamansu tare da sikkensu tare da garkuwarsu a hannu saboda haka suna cikin fargabar cewa wato kafiran nan za su juyo su dawo kansu don haka wannan tsoron da suke ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wani nufinsa da wata rahamarsa sai ya cire musu shi daga zuciyarsu shi ne anan yake bada labari thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan sannan bayan wannan damuwar alghamm anan jinsi ne yana nufin dukkan waɗancan abubuwa na damuwa da suka same ku alghamm anan al-alif wal-lam lil-jins yana nufin dukkan al-ghumum as-sabiqa abubuwan da aka ambata na damuwa da ya same ku na rashin nasara na rashin ganima na kashe wasu daga cikin ku na jin wasu daga cikin ku rauni na firgici da tsoro da yake tare da ku to bayan duka wannan damuwar da take damun ku sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saukar muku da amanatan wato kwanciyar hankali kuka samu nutsuwa a cikin zukatanku nu'asan yagsha ta'ifatan minkum har ma wani wato abin nan gangadi ya rika lullube wasu daga cikinku wanda wannan gangadi alama ce ta cewa zuciya ta samu nutsuwa kuma ta samu sakankancewa a nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana bayyana mana cewa wannan rinduna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranci Ubangiji ya kasa su gida biyu akwai waɗanda suke ahlul imani wal yaqini waɗanda suke zuciyarsu cike da imani cike da yaqini su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suna cikin tsoro sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar musu da kwanciyar hankali har ma saboda cikar nutsuwa da suke ciki da sakankancewar da ta samu zuciyarsu da kwanciyar hankalin da ya same su har ma gangadi yana lullube wasu daga cikinsu wannan dan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa tsoro ya fita daga zuciyarsu, domin idan da tsoro gingedi ba zai zo ba, domin gingedi bidayatul nawmi ne, farko-farkon bacci ne, to bacci ba zai samu wanda yake cikin damuwa ba. To sannan idan mai wanda yake cikin damuwa har ya fara gingedi, to alama ce ta cewa damuwar ta fara rabuwa da shi. Da zarar damuwar da take tare da shi ta fara sauka, to sai ga cewa har ma yana gingedi, daga nan ma in ta kama sai ya bacci. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci yayi tsoro, tare da cewa ba wannan kadai ce damuwar da ta same su ba, amma tsoro yana daga cikin manya-manyan damuwar da suke ciki, don shi tsoro shi yake hana dan adam ya warka tabus.
Na'am.
Waɗancan abubuwa da suka same su, musamman abin da ya shafi kisa, abin da ya shafi raunuka, wannan wani abu ne da ya riga ya faru. To in suka ci gaba kuma da zama a cikin tsoro, to babu mamaki abin da zai biyo bayan tsoron kuma ya zanto wata musifa ce da ta wuce ta gabata. Domin suna iya samun su a cikin wannan yanayi, kuma su yi musu ta'adin da da ba su yi musu irinsa ba. In sau da lokacin da aka fara fafatawa, ai duka musulmi, duka sahabbai a wannan lokacin suna cikin wato a nutsuwarsu da ainihin jajircewarsu, babu tsoro a tare da su. Amma duk da haka wannan abin ya zo ya faru, to ina kuma ga cewa su zo su same su a cikin halin tsoro. To babu shakka abinda zai same su sai ya fi abinda ya same su a baya. To shi yasa anan Ubangiji subhanahu wataala sai ya keɓe batun tsoro shi kadai, sai ya musu maganinsa. Domin aka yi musu maganinsa, to an musu maganin sauran duka wata damuwar da take suke cikinta. Sannan wancan barazana da ake musu na cewa za a kuma dawowa a yi ta kare, to ba za ta tayar musu da hankali ba, maimakon da a ce suna cikin tsoro kuma sannan wannan barazanar tana zuwa musu kunne, to babu wanda zai ƙara zama cikin nutsuwa, za su zama cikin firgici, duk wani motsi da suka ji za su tsammani cewa ko kafirai ne suka dawo, za ka ba wani katabus da za su yi. Don haka yayi musu tsoro a wannan lokacin shi yafi komai muhimmanci, shi yasa Ubangiji ya yi musu wannan ce nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum, wato har ma gangadi yana lullube wani bangare daga cikinku. Ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari da Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Talha yake cewa gashinan nu'asu wa nahnu fi masafina yawm Uhud, muna tsaye cikin sahun yaki muna jiran ko ta kwana, sai kawai gangadi ya zo lullube mu a ranar yakin Uhud. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu wa yasqutu wa akhudhu, takubina yana hannu ina rike da takobina, domin a wannan lokacin cikin shirin ko ta kwana suke mutaahibin, suna jiran kawai dawowar makiyar ne su auka musu. To amma da gangadi ya rika dauka ta ina tsaye a cikin sahu, sai ya zanto takobin yana faduwa daga hannuna, ina bin sa in dauko ya kuma sibicewa daga hannuna ya kuma faduwa, alama cewa gangadi yana wasa da idanunsa. Arwayan Nasa'i da Tirmidhi yake cewa rafa'tu ra'si yawma Uhud, na dago kaina a ranar Uhud. Faja'altu anzuru, ina kallo, wa ma minhum yawma idin ahadun illa yamidu tahta hajafatihi, babu ɗaya daga cikin waɗanda muke tare da su wato sahabbai face yana talayi a cikin abin ɗinsa, garkuwarsa yana rike da garkuwarsa, amma yana layi a cikinta, yana ƙoƙarin faduwa saboda gangadi. فذلك قوله تعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه, تيتو wannan shine fadar Allah subhanahu wataala da yace sannan bayan damuwa sai ya saukar muku da kwanciyar hankali. Ibn al-Munzir da Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Abi Hatim a tafsirin sa da al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da athar da sanadi hasan daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa al-mu'asu fil qitali amana, yani min Allah, idan ka gangadi yayin da ake tsaka da yaƙi, to alamar aminci ne daga Allah. Gangadi a yayin da ake tsaka da yaƙi alamar aminci ne daga Allah. Wannu'asu fi salati min ash-shaytan, amma in mutum yana sallah yana gangadi, to wannan kuma daga shaitan ne, kai ya ɗauka shi ma amanatan minhu, shi ma wani nutsuwa ne Allah ya kawo, ba nutsuwa, shaitan ne yake wasa da shi. to waɗannan sune mu'minai ahlul imani wal yaqini waɗanda Allah ya musu wannan sakamakon ya yi musu damuwar da take cikin zuciyarsu da tsoron da yake cikin zuciyarsu duk da gashi suna cikin wani yanayi na barazana ga wasu kwance an kashe su ga wasu kwance ba su da lafiya an sassare su an ji musu rauni sannan ga barazana tana zuwa kunnan su na cewa kafiran nan da wannan dandazan nasu za su dawo Allah ya musu wannan tagomashin ya zare musu wannan tsoron daga cikin zuciyarsu har ma suna gingedi to ta wani bangaren kuma wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum ga wasu su kuma tasu ta ishe su ba abin da ya dame su sai kawunan su kawai maslahar su kawai su kawai tunanin su ya za su tsira su tunanin su ya za su tsira saboda haka wancan gingedin da yake kama mu'minai su bai kama su ba saboda suna cikin damuwa su Allah bai yaye musu damuwar da suke ciki ba damuwar abinda suka rasa abinda suke ganin cewa sun kusa samu na ganima yanzu babu sannan kuma ga wata fargaba tana tare da su na cewa watakila a sake dawowa to waɗannan sune munafikai sune allazina la hamma ladaihim ghairu anfusih ba abinda yake gaban su sai kawunan su sai maslahar su wannan ɗaya ne daga cikin sifofin munafikai yayin da ya zanto wani al'amari na al'umma na jama'a na kowa da kowa ya zanto mutum shi kawai kansa ya damu da shi shi dai kawai in abu ne na samu shi ya me zai samu in abu ne na wani hadari shi dai kawai ya ga ya kubuta to wannan ɗabi'a ce ta munafici abin da ya shafi al'umma ka zanto kana cikin al'umma kuma kana damuwa da abin da al'umma take ciki ba wai kawai kanka kake damuwa da shi ba in na samu ne kai in ka samu kowa ma ya rasa in kuma wani abu ne na kubuta kai in ka kubuta to ta fada akan kowa ma to wannan ba dabi'a ce mai kyau ba dabi'a ce ta munafiki dabi'a ce ta munafiki kai musulmi bai kamata a same ka da wannan ba kana rayuwa cikin al'umma ya zama wani abu da ya shafi al'umma duka kai ta kanka kawai kake sune Allah ya ce wa ta'ifatun qad ahabbathum anfusuhum ga wasu kuma can su kawai sun damu da kansu ne ta tasu ciki tasu ci ta ishe su kawai ba ruwansu da abin da annabi yake ciki da sauran mu'minai ba dan ko saboda raunin imanin su ko kuma munaficin da ke tattare da wajen da wasun su Abu Talha yana cewa wa ta'ifatul ukhra wannan yan wato wannan sashin da Allah yake magana a kansa yace al munafiquna sunu munafiqai laysa lahum hammun illa anfusuhum ba abin da yake gaban su ba abin da yake damuwarsu sai kawunan su kawai mu duba mu ga yadda ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda yayi bayanin munafikai Allah subhanahu wataala da ya tashi bayanin sahabbai sai ya ce thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ku duba kalmar minkum saboda haka daga cikinku wasu suna gingedi sannan da ya tashi fadar bangaren munafikai sai ya ce wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum bai ce minkum ba dan ya nuna maka cewa waɗannan duk da ana gauraye da su ana haɗe da su munafikai ne ba sa cikin sahabbai dan ya nuna maka cewa shi munafiki munafikin da ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama koda ya rayu tare da shi a cikin sahabbai baya daga cikin bangaren sahabbai
na'am
baya daga cikin bangaren sahabbai saboda haka ba daidai bane a ce ga munafikai ka rika cewa cikin sahabbai akwai munafikai Qur'ani yayi maganar munafikai za ka cewa mabu bi addini shi a kullun sai a gashi nan Allah ya saukar da izaja akal munafiku ce ina me yasa Allah ya saukar da saboda a cikin sahabbai akwai munafikai
yadu billah
وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق سنا حجه da irin wannan ce gashi nan ai munafikai ne kuma tare suke da abinan munafikai ne kuma sahabbai ne to kaga anan ubangiji yana nuna cewa munafiki ba cikin sahabbai a can yace wa ta'ifatan abinan thumma anzala alaykum min ba'd al-gham amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum sai ya kara da minkum amma anan sai yace wa ta'ifatan qad ahammatu anfusuhum ba sa daga cikin ku koma baya ayat da Allah subhanahu wataala yayi magana a cikin wannan sura idh hamma ta'ifatani sai yace minkum an tafshala idh hamma ta'ifatani minkum أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كتنا لو كتندا وسقون جوي بدابيو سيتي دعاتكينكو سيتي دعاتكينكو سبوا بنو سليماني كم يد أبو كارن تاء تفسيرا بنو سليماني من الخزرج دبنو حارثة من الأوس ودنا دكانسو مؤمنين صحابين shi yasa Allah ya ce binkum shi yasa Allah ya kara da cewa wallahu waliyuhuma Allah ne majibincin su suna jin dadin saukar wannan ayar saboda Allah ya ce shine majibincin lamarin to kaga da yake anan ubangiji subhanahu wataala yana magana akan sahabbai ne wani bangare ne sahabbai wadanda suka kusa su ansa hudubar da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rika yi na cewa meye zai sa ku tafi ku fita wannan yaki ba fa ma yaki za a je ba kawai za a je shawagi ne a dawo to har suna kokarin su karkata su bi shi shine Allah ya ce idhamma ta'ifatan minkum an tafshala wasu ungoyi guda biyu daga cikin ku sun yunkurin sun yi niyyar wato su juya da baya wallahu waliyuhuma Allah ne majibincin su to saboda haka waɗannan suna cikin sahabbai suna cikin mu'minai to amma munafikai ba sa ciki shi yasa anan ubangiji bai kara da minkum ba Allah subhanahu wataala ya nuna cewa sahabban annabi daban munafikai daban la cewa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinahum qaumun yafraqun suna rantsuwa da Allah cewa suna cikin ku suna tare da ku Allah cewa ma hum minkum ba sa tare da ku walakinahum qaumun yafraqun sai dai mutane ne kawai matsorata saboda haka ubangiji yace ba sa cikin ku wa ma hum minkum saboda haka munafikai ba sa cikin sahabbai kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum baka ga wadanda suke jibintar mutanen da Allah ya fushi da su ba sune yahudawa suke zuwa suna runguma su suna cewa nasu ne ma hum minkum su wadannan ba sa tare da ku wala minhum ba sa tare da yahuda yahuda ba su yadda su yahuda bane to kuma ku yadda cewa ba cikin ku suke ba saboda haka munafiki ba a daukan shi koda yana gauraye da mu'minai da sahabbai yana cikin sahabbai da jikinsa da gangar jikinsa amma ba wani bangare ne na sahabbai ba akwai hadisi a cikin sahih muslim dan shi'a da karnukan farautarsu suna yawan kawo wasu daga cikin ƴan uwa ahlus sunna shubha da shi yana cikin sahih muslim wanda annabi yake cewa fi ashabi 12 munafiqan thamaniyatun la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat har zuwa ƙarshen hadisi
na'am
annabi yace fi ashabi a cikin sahabbaina akwai munafikai suna nan 12 takwas daga cikinsu ba za su taba shiga aljanna ba sai idan igiya za ta wuce abin raƙumi zai wuce ta cikin kafar allura sai idan raƙumi zai wuce ta kafar allura zai ce to gashi nan annabi ya ce fi ashabi cikin sahabbai akwai munafiki da yawa wasu sukan yi tiris idan an ka musu wannan ce fi ashabi amma a duba larabcin cewa fi ashabi ko ya ce min ashabi akwai bambanci fi ashabi sahabban da a ciki ake su zaure suke cikin sahabbai kamar yadda waɗannan da suka fita tare da annabi yaƙi ai da suna amma Allah annabi ya ce min ashabi babu ruwaya min ashabi saboda cikin sahabban annabi ba munafikai amma a cikin su a wanda suke zazzaune ko suke ake sallah da su ba suna zuwa masallaci annabi ana sallah wala yatuna salata illa hum kusala wala yufiquna illa hum karihun ai suna zuwa sallah ana suna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga fita jihadi kuna ji tare ake fita da su in aka ce a dan kawo abu na sadaka sukan kawo duk da ransu baya so wala yufiquna illa hum karihun saboda haka ana suna nan gauraye da su
na'am
dan haka annabi ya ce a cikin ku su sahabbai akwai munafikai ba yana nufin wani bangare na sahabbai munafikai bane da haka yake nufi sai ya ce min ashabi amma alqur'ani ya ce babu wannan ba minkum bane su ba sa ciki shi yasa a wata ruwayar muslim yana kawo wannan ruwayar a kasanta sai ya kawo lafazin fi ummati maimakon fi ashabi sai zo da lafazin fi ummati dan ya fassara maka fi ashabi din da yake nufi saboda ka ba yana nufin cewa wani bangare na sahabbai ba da in bangaren sahabbai ne sai ce min ashabi ba fi ashabi ba amma min ashabi min ashabi rasulullah babu munafiki munafiki kuma laysa min ashabi rasulullah dan Allah subhanahu wataala yana cewa ma hum minkum wala minhum yana cewa innahu wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum saboda ba sa daga cikin sahabbai amma suna gauraye da sahabbai ana tare da su shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake fada sai Allah ya faɗi halin da waɗannan munafikai suka zanto a cikin sa a daidai wannan maiwuyacin lokacin da ake ciki yace wa ta'ifatu qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra alhaq suna yi wa Allah zaton da ba gaskiya ba suna yi wa Allah zato na ƙarya kamar yadda aiki ne na mutanen jahiliya yayin da suka ga irin wannan wato farmaki da kafirai suka kawo musulmi da irin wannan ƙwarya-ƙwaryen nasarar da suka samu da irin kisan da aka yi wa muminai sai suka kama zaton cewa addinin ma ya zo ƙarshe zai ma gushe kuma ba ranar da sahabbai za su yi nasara ba ranar da bibiya da sallallahu alaihi wasallam za su yi nasara saboda haka abinda kawai suke zato shikenan daga wannan lokacin addini ya zo ƙarshe babu maganar saƙo babu maganar annabi babu maganar addinin musulunci komai ya zo ƙarshe kamar yadda Allah ce bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada ce bal ba haka bane kun dai yi zaton cewa da manzo da mu'minai ba za su ƙara dawowa cikin iyalansu har abada wa zuyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sawi wa kuntum qawman bura aka ƙawata muku haka a cikin zukatanku ku ka riƙa mummunan zato kuma da ban kun kasance mutane ne halakakku wannan shine azanna sawi
na'am
riƙa yi wa Allah mummunan zato wanda an sani cewa yana daga cikin barahinun nubuwa hujjojin da suke tabbatar da gaskiyar annabta a gurin malaman sunna cewa babu wani wanda ya yi da'awar annabta alhalin ƙarya yake yi ba annabin ba ne face daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya wulaƙanta shi ya ɓalɓalta shi ya rusa aniyarsa al'amarinsa ya zo ƙarshe duk wani wanda ya yi da'awar annabta ta ƙarya bai wanzu ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana da rai al-aswad al-ansi ya fara da'awar annabta yau yana ina sai dai a faɗe shi a cikin annabawan ƙarya haka nan al-musailimat al-kazzab duk sanda a faɗe shi ma sai an ce al-kazzab da waya a faɗi sunan shi ma sai an ƙara da al-kazzab wani mugun maƙaryaci ina da'awar annabtarsa haka za ka biyo tarihi duk wasu wanda suka yi da'awar annabta za ka samu cewa ba su je ko ina ba al'amarinsu ya zo ƙarshe to wannan sunna ce ta Ubangiji kuma alama ce da take nuna cewa duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi daga wajensa Allah yana bashi yu'ayyiduhu bil ayat al bayyinat Allah yana ƙarfafarsa da hujjoji bayyanannu kuma yana bashi nasara akan abokan gabansa yana sanyawa masu bin addinin sai ya ba su izza ya ba su ɗaukaka akan wanda ba su ba annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya tabbatar da cewa da gaske shi annabi ne daga Allah in lokacin da Allah ya aiko shi sama ya riƙa yi gaba ya riƙa yi ba bai ba tun lokacin da ya fito ya ce shi annabin Allah ne inni rasulullahi ilaikum jami'a tun daga lokacin gaba al'amarinsa ya yi ta yi kuma har zuwa yanzu addininsa ƙara yaɗuwa yake addininsa ƙara bazuwa yake shiga yake duniya saƙo da saƙo alama ce ta cewa da a ce ba annabin gaskiya ba ne yadda waɗancan annabawan ƙarya ɗin ƙarshensu ya zo a cikin takaitattun lokaci to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mai gaskiya ba ne da shi ma tuni tashi ta ƙare to amma sai muke ganin kullum addinin musulunci gaba yake ƙare gaba yake ƙare kullum nasara ce take bayyana duk da irin ƙasƙancin da musulmi suke ciki da raunin da musulmi suke da shi da rarrabuwar da suke da shi da jahilcin da yake sun ya baibaye su na addinin su da na rayuwa duka duk da wannan shi addinin a karan kansa gaba yake wanda yake nuna maka cewa addinin na Allah ne
na'am
addinin nashi ne kuma shine yake karfafar sa shine kuma yake bayyana shi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushriku walau kariha al-kafiru saboda ubangiji shi yake yin wannan da kansa zaka ga kwanan nan na san da yawa daga cikin sun ga wato debate da aka yi a India da wani mufti Shama'il mufti Shama'il an-Nadawi tare da wani babban mulhidi shahararre a kasar India ana ce masa Jawid Akhtar asalin sa musulmi ne ya ridda marubucin waƙe-waƙen fina-finai ne producer ne na fina-finan India tsoho ne ya kai wajen shekara 80 amma mulhidi ne kuma ya shahara ya yi suna a harkar ilhadi ya batar da mutane da yawa wannan matashi dan shekara 27 wanda yanzu yake PhD din sa ba a Indonesia a Malaysia ya zo ya kira shi muƙabala aka zo aka zauna cikin dan kankanin lokaci ya turmusa hancinsa a ƙasa masu bin kallon muƙabalar tunda ya yi amfani da logic ne ba shi wannan mulhidi ne bai dama akwai Allah ba bare ka ja masa nassin alƙur'ani ko ja masa hadisi sai dai ka yi masa amfani da hankali to da wannan hankalin tunda na shi hankalin na banza ne lalataccen hankali sauraka da ya yi amfani da logic na hankali sai gashi ya turmishe shi ya yi bushi-bushi da shi ya baje shi a nan take waɗanda suke kallon abin a comment wasu ma a nan suka bayyana musuluncinsu suka ce sun musulunta duk da cewa lokacin da aka zo gabatar da muƙabalar shi mai gabatarwa ya ce wannan muƙabalar ba manufar ta kira zuwa ga wani addini ba ko kushe wani addini muƙabala ce cewa wasu ɓangarori ne guda biyu shin akwai Allah ko ba Allah saboda haka akan haka za a tattauna amma ba wani addini za a yi promoting ba haka shi mai gabatarwa ya gabatarwa su kama duk da haka musulunci sai ta kwasar fasinjoji ma ba iyaka waɗanda ba ranar sauka sai aljanna insha Allah dubunnai sun musulunta to kaga wannan cikin 'yan awanni kaɗan shi kansa wanda ya yi muƙabalar bai zata haka ba shi kansa bai kawo haka ba to wannan alama ce ta cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne Allah da mun yayi alƙawari inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad Allah ya alƙawari lalle tabbas sai ya taimaka wa manzanninsa sai ya taimaki muminai a rayuwar duniya da kuma ranar lahira ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وانا ابني da Allah riga ya rubuta ya kaddara cewa manzannin Allah sune za su yi nasara kuma rundunar Allah ita za ta yi saboda haka zato ne na jahiliya ka rika zacewa addinin musulunci zai bace ko zai ja da baya ko za a turbushe shi ko za a murkushe shi ko za a kawo ƙarshen sa wannan mummunan zato ne irin na jahiliya addinin musulunci ba zai kawo ƙarshe ba duk yadda zalunci ya yi zalunci duk yadda masu gaba da shi suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka yi amfani da dukiya suka yi amfani da mulki suka yi amfani da abin da suke da shi na technology duk abin da za su yi amfani da shi za su yi a banza ne na ladina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون سورك الله يا رجا يا زرتر يا أيه كنج سجيسي تكشى أبن الله سكشى ندوكيا سيتقل لقل لنسو سيتربو شربو شزو سيتي الدين المسلم تنقبزا يتي راجا كل أبن الله سكي زواد شي شيني a duba a cikin al'ummar musulmi a duba a ga waɗanne ƙungiyoyi ne da suke danganta kansu da musulunci amma sun bar musulunci wani abu daban suke
na'am
a duba a ga su wane ne sai a ƙarfafe su sai a ba su platform sai a ba su dama a ba su kudi a kuma jawo su a rika tarika da su a ce ku ne masu zaman lafiya su kuma waɗanda aka ga cewa suna kira zuwa ga musulunci na asali suna so su tsare wa musulmi huwiyar su identity nasu to su kuma sai a ta jifa su da muyagun kalmomi ce da su radicals ne masu mummunan abin da masu tsaurin ra'ayin addini ne masu kaza ne har ma wasu daga ciki a yanzu su kansu da ta'addanci ba don komai ba saboda musuluncin kada ya ci gaba su kuma waɗannan waɗanda suka karkace wa hanya su kuma a lokacin za a ce su za a jawo a jiki takririn na RAND Cooperation wasu daga cikinku sun karanta shi wata mu'assasa ce ta America waɗanda suke nazari akan siyasar America suke ba su rahotanni da kuma bincike na yadda za su yi mu'amala da ƙasashen musulmi tun 2005 ya fito a lokacin sun karkasa musulmi gida akwai mazhabobi akwai dariku akwai yan salafiya akwai yan kaza amma ka je ka karanta ka ga suka ce waɗanda za su iya ba mu gudunmawa akan yakin da muke yi suka ce sufaye waɗannan namu ne ɗazu aka turo min wani cikin yan uwa ya turo min wani report da wani ya rubuta Jonathan Thamptin ba zan iya tuna sunansa da gaba ɗaya ba amma sunansa akwai Jonathan ya rubuta 2010 inda yake ba da shawarar cewa a nemo yan ɗariku da su ne za a iya yakar musulmi saboda su ne ba sa in dai za ka ba su kuɗi a yi maulidi a yi bukukuwa shikenan ba su da matsala in dai za ka ci gaba da girmama kaburburan shehunansu da sauransu ba ka da matsala da su wanda kake da matsala da shi su ne 'yan salafiya 'yan izala 'yan waye su waɗannan sun ce sai an yi musuluncin da annabi ya yi to waɗannan su ne matsala saboda haka mu ja waɗancan a ciki mu ce ku ne musulmi na gaskiya wani sufi a Sudan har alfahari yake wasu sun je sun zauna da congress na America America sun ce musu su ne musulmi na gaskiya su ne suke kan gaskiya saboda haka za su yi aiki tare da su a murƙushe masu tsauraran ra'ayin addini wai baka taba kayan kowa ba saboda kawai ka ce kitabu was sunna shine matsalarka dan me zaka ce kitabu was sunna kawai ka aje alqur'anin ka aje hadisin kai abinda ka ga dama ka rike wasu kaburbura ka rike wasu shehunne kai ta bauta musu to baka sanin matsala da kai dan abinda ake yi ka ce halal ne babu haram duk wani abu da aka zo da shi na fitsara ka goyi baya in ma baka yi ba to kakka soki masu yi sai ka zauna da kowa lafiya sai a yi taɓata al'umma a yi taɓata suna ridda suna komawa wata rayuwa mummuna ana ce mun lokaci ya yi abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh